dai sauran yan uwa da dama waɗanda ba sai na ambaci sunayensu ba. A wannan karan ban samu dama mun yi magana da su baki da baki ba, ko ma ɗaya daga cikin malamai na nan Zaria wanda suna da haƙƙi bayan waɗanda suka gayyace ni sun sanar da su zuwa na, suna da haƙƙi a kaina na in sanar da su cewa ɗin zan zo. Da haka da Allah ina fatan za a yi mun afuwa bisa ga wannan. Abu na biyu, akwai ƴan uwa matasa masoya sunna na samu kuma sun gayyace ni kuma sun yi ta jaddada buga mun waya yanzu da dama don tunatar da ni gayyatar da suka yi mun. Amma waɗansu dalilai masu ƙarfin gaske suka sa na amsa wannan gayyata kafin tasu, ba don na raina su ko ba su da muhimmanci a wajena ba, saboda dalilan da in mun haɗu ne da suna yi musu bayani. Amma dai na san sun gayyace ni kuma ina jin wannan bashi ne a kaina wanda zan biya shi insha Allah, imma ajilan wa imma ajilan. Saboda haka duk wanda ya gamu da waɗannan ƴan uwa daga samun ko in Allah ya sa suna ji ya sanar da su sako na cewa suna bi na bashi, kuma insha Allah zan biya, sai dai ban sa ranar biyan ba, amma dai zan biya insha Allah. To waɗannan su ne mutanen da nake baiwa haƙuri tun kafin in fara magana a kai. Sannan wannan maudu'i da mai gabatarwa ya gabatar ɗaya ne daga cikin zaɓi na maudu'ai da ake sa ran zan gabatar. Ba mu je da ƙarshe mun daddale ko kuma na yadda ɗari bisa ɗari a kan shi zan yi magana ba. Na yi tunanin maudu'ai da dama. To amma kuma tun daga na shigo shi yana tuna da shi a cikin tunaninsa, don haka sai ya gabatar da ni a kansa ba tare da ni kuma an yi sa'a mun tuntuɓi juna ni da shi kan cewa shi ne zaɓi na na farko ba, wanda ni na mayar da wannan maudu'in ya zama zaɓi na na uku, ko maudu'i kaza ko maudu'i kaza, ko kuma shi wannan da ya ambata. To amma ya riga ya faɗa, kaga dole in haƙura da wancan zaɓi nawa na ɗaya da na biyu don in ɗauki wannan zaɓi na uku, duk da cewa ban yi masa shiri irin wanda ya dace in yi masa ba, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa na mai da zaɓi na uku sai in takuri. To ga alama ɗin takuri ne ke wannan maudu'i, kamar yadda ya ce asbabu sabat fi zamani taghayyurat, wato sababban da ke sa mutum ya tabbata akan manufa ta addini a zamani wanda yake da canje-canje masu yawa. Wane irin sababba ne za su baiwa ɗan adam dama ya samu sabati akan tafarkin gaskiya ba tare da ya kauce ba? To waɗannan su ne sababban da ya kamata mu leƙo ƙarƙashin ayoyi na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kalato abinda Ubangiji da Allah ya kaddara za mu iya kalata a cikin wannan zama. Kuma cikin abinda na iya tunowa ba abinda na riga na rubuta ba, tunda na mayar da shi zaɓi na uku ban rubuta komai a kansa. Ya ƴan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cikin hadisi sahihi, yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, yace addinin musulunci ya fara yana bako kuma zai sake komawa a ƙarshen zamani ya zama bako. Fatuba lil ghuraba, ma dalla da waɗannan baki, aljanna ta tabbata ga waɗannan baƙin da za su zo a ƙarshen zamani. Wannan hadisi yana ɗauke da saƙo na yadda musulunci zai samu kansa a cikin bakunci a ƙarshen zamani. Ba wai bakunci na mutane ba su taɓa jin kalmar al-islam ba, a bakunci na ba a aiwatar da shi a aikace a galibin rayuwar mutane. To amma manzon Allah kuma sai ya yi bishara ga dukkan wanda duk da bakuncin da musulunci zai samu kansa a ciki zai rike shi ya yi ƙoƙarin aiwatar da shi a aikace, cewa tuba da wato ya rabauta, aljanna ta tabbata a gare shi. Lafazin tuba ana fassara shi da aljanna, sannan lafazin tuba ana fassara shi da cewa shajaratun fil janna, wato wata kasuwar itaciya ce a cikin aljanna, wata bishiya ce a cikin aljanna, wanda mahayin doki zai yi tafiyar shekara 100 ba tare da ya ƙetare inuwarta ba. Dan haka dai fatuba lil ghuraba ma dalla da al ghuraba. A cikin waɗansu hadisai sai manzon Allah ya bayyana su wane ne al ghuraba. A wani wurin yace nuzza'un min al qabail, wato waɗansu mutane ne da kowa ya yi fice a gidansu da cewa shi yake da riko da addini, shi yake da gaskiya, shi yake da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. A daidai lokacin da mutane suka kaurace wa gaskiya, suka kaurace wa biyayya ga sunnar annabi, wato kowane ɗaya daga cikin su sai da kamar zakkar dangi ne a gidansu. A wani hadisin kuma ya bayyana su da cewa su ne qaumun qalilun salihun fi qaumin su'in kathirin, man yukhalifuhum akthar mimman yuwafiquhum. Mutane ne masu kokarin kwatanta gaskiya su ƴan kaɗan a cikin taron mutane masu yawa amma masu san barna. Waɗanda suke saba musu sun fi wanda suke yin tarayya da su yawa. To waɗannan su ne al-ghuraba ɗin baƙi, waɗanda za su zanto ɗaiɗaiku ne daga gidajen ko garurrukansu. Bayan haka su ƴan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane wanda ba su ba. Su da suke kokarin ayi gaskiya, su da suke kokarin ayi adalci, su da suke kokarin komai ya tafi kan daidai, yan kaɗan ne in an kwatanta da sauran mutane da ba sa son gaskiya, ba sa son adalci. Sannan mutanen da suke taimaka musu, suke tarayya da su akan wannan manufa ta su, yan kaɗan ne in an kwatanta da mutanen da suka saba musu, suke fito na fito da su akan wannan manufa ta su. Duk wannan ishara ce zuwa ga waɗannan mutane da za su zo a ƙarshen zamani, waɗanda za su samu kansu cikin musulunci a bakuntarsa ta biyu, ba a bakuntarsa ta farko ba. To abin izina a nan gurin, ashe lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa shi da sahabbansa, sun samu kansu a cikin bakunci, a cikin kewa da tsangwama, a hankali a hankali suka korewa kansu wannan bakuncin har suka zama ƴan gari. Suka tabbata zakaransu yayi tsara aka ji shi, to kuma za a sake samun waɗansu kuma za su zo a ƙarshen zamani a cikin bakunci, a cikin kewa da tsangwama. Yadda bakin farko suka kawar da bakuncin da suka samu kansu a ciki, haka ake buƙatar baki na biyu su kawarwa kansu wannan bakuncin. Kalubale makamancin wanda ya fuskanci bakin farko irinsa ne kuma zai fuskanci baki na biyu ko ya fi cewa. Matakai irin waɗanda bakin farko suka ɗauka, ire-iren waɗannan matakan ne ake buƙata bakin ƙarshen zamani su ma su ɗauka. Wannan zai fassara maka maganar Imam Malik ibn Anas da yake cewa lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, ba abinda zai gyara karshen wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai irin abinda ya gyara farkonta. Duk yadda za ka yi ka kawo wata dabara da waɗansu hanyoyi na wayo a zamanance don ka gyara al'umma, matukar irin waɗannan hanyoyin ba irinsu ne manzon Allah ya bi ba wajen kawo sauyi da gyara cikin al'umma, ba za ka iya cin nasara ba. Dukkan gawo waɗannan maganganu akwai alaƙa tsakaninsu da juna. To a yau musulunci a cikin bakuntarsa ta biyu, a da a bakuntarsa ta farko masu yaƙansa musamman lokacin da bakuntar ta fi tsanani ita ce al-mar'alatul makkiyya, lokacin da ake Makka kafin hijira, masu yaƙansa jinsin mutane ne ɗaya, kafiran Makka masu bautar gumaka da sauran wuraren da suke daura da Makka Ta'if da sauransu masu bautar gumaka. Amma bayan an yi hijira an zo Madina, sai aka sake samun adadi na masu yaƙar musulunci, shine ahlul kitab wato yahudu da nasara. Sannan kuma sai aka samu munafikai. Bayan an samu wannan, sai kuma aka sake samun dauloli guda biyu manya da suka fi kowa ƙarfi a wancan lokaci, daular mutanen Fasha da kuma daular mutanen Rumawa su ma duk suka shiga cikin ayyuki addinin musulunci. Amma dai idan ka kalli abin waɗanda dai suka yaƙi musulunci su ne waɗannan jinsunan kafir. To amma a bakuntar musulunci ta ƙarshen zamani waɗanda suka fi kowa yaƙar addinin su ne waɗansu daga cikin masu danganta kansu zuwa ga addinin. Kuma suna ganin su ɗin da su da iyayensu da kakanninsu da kakannin kakanninsu duk musulmi ne. Zai wahala ka kole musu musulunci ka ce su ba musulmi bane a yadda da kai. Kuma duk inda ka taho kake da'awar musulunci in suka taho kuma sai a ɗauka ɗin kai mabiyinsu ne. Saboda sun fi kamar tsayi a cikin al'ummar ku. To kuma amma da su kuma za a haɗa kai a yaƙi addinin a ƙarshen zamani. Su ma annabi ya yi ishara zuwa gare su. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ababai da za su faru kafin faruwarsa. Ubangiji ya sanar da shi ta hanyar wahayi. Aka tambaye shi mafiya hadari akan al'ummarsa, yace qawmun min bani jiddatina, waɗansu ɗan cikinmu, ya takallamuna bi alsinatina, suna magana irin tamu. Kalmar shahada suke yi su ma suna yi, kana salloli guda biyar suna yi, kana zuwa alhaji da umara su ma suna yi, ko ma su biya wa wani. Yace amma hakikanin gaskiya su suke yakar addinin su wakilci kafirai biye aiki a madadin kafirai wajen yakar addini. To dukkan waɗannan ababai na nuna bakuntar da al'ummar musulmi za su samu kansu a ƙarshen zamani ta tara bakunta da za su samu kansu a farkon zamani. A yau duk wanda yake son yaƙi addinin musulunci a mataki na cikin gida ko a mataki na waje yana neman wasu ne daga cikin musulmai su ba shi haɗin kai don ya yaƙi musulunci. Amerika ba ta samu damar shiga Iraki ba in ba dan ƙasashen musulmai da suka ba ta goyon baya ba. Domin babu wata ƙasa ta kirta guda ɗaya da ta yi iyaka da ƙasar Iraki duk ƙasashen musulmi. Ƙasar Saudiya, ƙasar Kuwait, Turkey, Jordan, Iran, Syria. Waɗannan su ne ƙasashen da suke da boda tsakaninsu da Iraki, kaga ba ƙasar arna ɗaya. To amma ta hanyar sararin samaniyarsu ne da faɗin ƙasarsu da ruwaye ko tekunan da suka bi ta jiko fadamun da ke cikinsu aka yi amfani da waɗannan ababen wajen kai hari cikin Iraki har aka kama Iraki. Idan ɗaya daga cikinsu ko biyunsu ko su duka suka ce ba su yadda ba, zai wa Amerika wahalar samun sukunin yakar Iraki. To kaga kenan da musulmi kenan aka haɗa kai. Haka kuma da goyon bayan al'ummar musulmi ne Amerika ta sami nasarar karya gwamnatin yan Taliban a Afghanistan. Domin duk abin da ake bukata na bayanan asiri irin intelligence reports da ake bukata gaba ɗaya Amerika ta same shi a hannun gwamnatin Pakistan ta Parviz Musharraf. Dan babu wata gwamnati da ta san sirrin yan Taliban irin nan. Su suka bayar da kafa da lagon yakar su. Kaga anan gurin da musulmi aka hada kai aka cuci yan uwan musulmi a Afghanistan. To kuma da su ne da goyon bayan su a yau a Isra'ila take samun sukunin abin da take yi a Lebanon da wanda take a cikin Palestine. Da kansu shugaban Isra'il Ehud Olmert yake cewa dukkan abin da suke yi suna da goyon baya cikakke daga kasashen Larabawa da musulmi. Ya sha faɗa tun da aka fara yakin yau kwana 31 ana yakin. Abin da yake jaddadawa kenan bayan kowane kwana uku ko kwana huɗu. Ko babu wata ƙasa ta musulmai da ta fito ta ce ƙarya take banda goyon bayan mu. Babu wata ƙasa ta Larabawa da ta fito ta ce ƙarya take ba da goyon bayan mu kake yi ba. To kun ga duk waɗannan abin da suke nunawa ƴan uwa musulmi. Wato matukar Ubangiji Ta'ala bai maka gaman kasar ba, bai mun gaman kasar ba, mun tabbatu akan addinin mu. To ƙarshen ta mutum ya zanto da shi za a yi amfani don cutar da musulunci, da shi za a yi amfani don kawo ƴan uwansa musulmi cikas, don buƙatarsa ta shi kaɗai ta biya, ya jefa al'ummarsa cikin halin kakanikai, ya sanya makomar ƴaƴansa da jikokinsa ta shiga cikin hadari, ta shiga cikin duhu don wata buƙatarsa ta shi kaɗai. To da haka wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mu yi izina da hattara da shi. Sababban da za su sa mutum ya tabbata akan addini suna da yawa. Ɗaya daga cikin sababba na farko shi ne kowane musulmi mace ko namiji ya san cewa ba zai aikata addinin musulunci ba da ka, ba zai aikata shi ba da jahilci, bane aikata shi ba bisa ga zabin sa ko son zuciyarsa, zai aikata shi ne bisa ga hasken ilimi. Duk abin da zai aiwatar ya san cewa ilimi ne ya jagorance shi wajen aiwatarwa. Ba al'ada ce da ya tashi ya gani ana yi a garin su ko unguwar su ba, ba kuma wani tunani ko zaton sa bane ba zai bauta wa Allah da shi. Ba a bautar Allah da zato, ba a bautar Allah da tsammani, ana bautar Allah ne bisa ga yakini. Wannan ke nuna samun ilimi tatacce gyararre ɗaya ne daga cikin abin da in kana da shi zai baka kariya, zai zama maka rigakafi daga fadawa cikin ramin halaka. Domin dukkan mutumin da ya yi cutar da kansa wajen bai samu ilimi na addini ba, bai karance shi ba, kuma baya neman shi, ko shakka babu a kowane lokaci wani bakon ra'ayi ya zo masa zai iya sa ya canja wani ra'ayi da yake da shi a jiya ko shekaran jiya. A gobe kuma idan ya samu wani ya canja wanda ya dauka a yau, sai ya zanto insanin kafirul talawwud, kullum yana canjawa. To amma idan mutum yana da tataccen ilimi na addinin musulunci wanda aka tsotso shi daga karkashin ayoyi na Alkur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihai bisa ga fahimtar magabata na gari, to wannan ita ce babbar kariya, ita ce babbar ganuwa da za ta bai kowane musulmi wato ainihin wato tsaro. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce, yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Dukkan mutumin da ya kama wata hanya wanda yake neman ilimi a cikin ta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hore masa hanya ta shiga aljanna. Matakar mutum zai nemi ilimi, to kamar ya kama titi ne na zuwa aljanna. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fil bahr. Mai ilimi, mai kokowar zama malami, mai kokarin karatu, dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai suna nema masa gafara a wajen Ubangiji. Hatta kifaye da ke cikin ruwa suna masa istighfari, suna roƙa masa gafara. To kaga wannan daraja kenan ta mutumin da yake neman ilimi. Wa innal mala'ikata latadu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma. Mala'iku kansu wato suna sassauta fukafukansu ga mai neman ilimi dan nuna yarda da abin da yake yi. Al-Imam Al-Qarafi a cikin littafin Az-Zakhira yace abinda ake nufi da wad'ul mala'ikati ajnihataha, wato yadda mala'iku za su sassauta fukafukansu, kana da dama kai masa fassara ɗaya daga cikin biyu. Fassara ta farko, yayin da ya zo wucewa suka ganshi suna shawagi a sama, za su sassauta fukafukansu. Duk lokacin da tsuntsu ya daina kada fukafukansa, alama ce cewa zai me, zai sauka. To su ma mala'ikun za su sauka su tsaya har sai ya wuce, sannan su sake tashi su tafi. Fassara ta biyu da malamai ke wa hadisin suka ce sassauta fukafukansu sauka ba wai saukar ba, in sun sauka din za su yi abin da hadisin ya faɗa a baya, shi ne yi masa addu'a da nema masa gafara. Tunda manzo Allah ya ce yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Ma'ana dai ba wanda yake da daraja irin wannan in ba mai neman ilimi ba. Ba wani basaraki ko wani attajiri ko wani shugaba ko wani mai kuɗi, mace ko namiji da zai taho dan shi wani ne dan wani jikan wani, mala'iku su sauka su yi masa fare ko su tsaya suna roƙa masa gafara sai in ya zanto mai neman ilimi na addini. Mai neman ilimin addini ne kawai ke da wannan daraja, yake da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manzon Allah ya bayyana wato akan cewa ranar ilimi ya fi ranar ibada. Me yake nufi da ranar ilimi ya fi ranar ibada? Abinda ake nufi, idan ka sauke ibada ta farali, sallah ta farali, sai ka samu ranar lokaci. To da ka yi amfani da wannan ranar lokacin wajen sallan nafila, da kuma ka yi amfani da shi wajen ɗaukan darasi ko cikin Alkur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi, darajar da falalar yin amfani da waɗannan wajen ilimi ta fi yin amfani da shi wajen sallan nafila. wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don abinda wannan ke nuna wa darajar ilimi. Sannan kuma ya sake cewa wa innal ulama a warasatul anbiya, malamai magadan annabawa ne. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Kuma su annabawa ba su bar gado ba na kudi ko dukiya da za a gada, ba su bar dinari ko dirhami ba. Abinda suka gadarwa al'umma shine ilimi. Dukkan wanda ya riko da ilimi hakika yayi riko da babban rabo. Annabawa ba a cin gadar dukiyarsu, ana gadar ilimin su ne da abinda suka isarwa al'umma. Abinda duk annabawa suka bari na kayan gado sun bar shi ne a matsayin sadaka, ƴaƴansu da jikokin su ba su cin gadon su. Wannan shine abinda annabi ya tabbatar cikin hadisi sahihi. Da haka kenan wannan na nuna girman ilimi da mutuncin ilimi. Kuda da hadisin Safwan ibn Asal al-Muradi wanda ya shigo cikin masallaci, annabi na kishingidewa annabi sallama yace ji'tu atlubul ilma. Maza Allah ya tashi zaune ce marhaban bi talibul ilm, nazo dan neman ilimi. Maza Allah ya tashi ya ce madalla lalai marhabun da mai neman ilimi, dan mutunta ilimi da jinjinawa masu ilimi. Da haka ya'yan uwa, tatattun ilimi da mutum zai koya shi ne abinda zai baka kariya. Shi ko ilimi wato darajarsa na komawa ne zuwa ga mai ka karanta, ba yadda za a yi mutumin da ya shagaltu da karatun ilimin da yake da alaka da Alkur'ani ko ta fuskar karatunsa, kamar ilimin tajwidi da ilimin qira'at. Ilimin tajwidi dan ya baka hukunce na iya karatu, ahkamun nunus sakina wat tanwin, almimus sakina wat tanwin, annun wal mim al musaddadatan, al idgham, al mudud, makharij al huruf, sifat al huruf, al waqf wal ibtida, da sauran hukuncen da suke da alaka da iya karatu, gwanintar karatu, furta kalmomi daidai, furta lafazza daidai, a ina zan tsaya, a ina zan tashi, in na tsaya a ina zan yi kafi, a ina ne ba zan yi ba. Wannan ilimin tajwidi kenan. Ilimul qira'at kuma dan ya tantance maka qira'o'i 10 mutawatirai da aka saukar da Alkur'ani da su, ka san su, ka bambance su. Wanda ya shagalta da Qur'ani ta fuskar karatu kenan, ko ya shagalta da shi ta fuskar sanina ilimin ulumul qur'an da tafsir, wannan yana tantance maka sanin ma'ana a cikin Alkur'ani. Ka san annasikul mansukh, al-mutlaq wal-muqayyad, al-'am wal-khass, al-makki wal-madani, awwalu ma nazal akhiru ma nazal. Ka bambance tsakankanin waɗannan, kaga ilimin da zai sanar da kai tafsiri kenan na Alkur'ani, ko ilimin da zai koyar da kai yadda zaka rubuta kalmomin Alkur'ani, ilimin rasmul usmani, ko ilimin ad-dabt, yadda zaka yi wasullan Alkur'ani. Ba haka kawai ake zuba su ba, can fataha, can kasra, can dhamma, nan faduwar wasullah bi a sama, can faduwar rufa'a bi a sama, ko wasullah bi a kansa. Ba haka ne kawai ba ake zuba su, akwai tsarin yadda ake rubuta su, ko su saba wa juna, ko su dace da juna, gwargwadon wani irin harfi ya biyo baya, na idgami ne ko na ikhfa'i ne ko na izhari. Kaga sanin yadda zaka rubuta kalmomin daban, sanin yadda zaka iya karatun daban, sanin yadda zaka san ma'anar daban. Duk mutumin da ya shagalta da wannan ilimin baya daidai da ilimin da yake kasa da wannan tafakkar falala. Daga nan sai ilimin hadisin manzon Allah riwayatan wa diraya, riwaya dan tantance mai inganta da wanda bai inganta ba, diraya dan tantance mai hadisi ke nuna wa na hukunce hukunce, mai zai iya istinbati, mai zai iya kalata a ciki. Kaga wannan ilimi ne mai daraja, ilimi ne mai kima. Ko ilimin fiqhin da zaka gane hukunce hukuncen shari'a, kowanne kai masa mahallinsa, me yake wajibi, me yake mustahabi, me yake haram, me yake makruhi, menene ko mandubi. Tantance waɗannan, kowace mas'ala sama mata dalilanta. Kaga wannan ilimi ne mai kima, ilimi ne mai daraja. Ko ilimin tauhidi da aqida, wanda zai bambance maka ya rarrabe tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin annabi, tsakanin haƙƙin annabi da haƙƙin iyaye, tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin matanka ko ƴaƴanka, dan karka garwaya su da juna. Wani lokacin haƙƙin Allah ka baiwa annabi da da'awar kana son annabi kana girmama shi, wani lokacin haƙƙin annabi ka baiwa iyaye da da'awar kana bin iyaye kana mutunta su. A'a, ilimin tauhidi zai tantance maka wanne yafi girma tsakanin haƙƙin Allah, haƙƙin manzon Allah, haƙƙin iyaye, haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka. Menene ya tantance siffanta Allah da shi na sunaye da sifofi? Me ya tantance jingina ma Allah na sunaye? Me ya tantance siffanta shi na sifofi? Menene abin da yake nuna cancantar Allah da bauta shi kadai ba tare da an garwaya shi da abokin tarayya ba? Dukan waɗannan ilimin tauhidi kenan, ko ilimin aqida. Waɗannan ilimomi guda hudu sune ilimomin da suka fi kowane ilimi daraja da kima, kuma sune ilimomin da duk wanda ya shagalta su za su ba shi kariya daga fadawa cikin ramin halaka. Ka iya karanta wani ilimi da ba wannan ba, ka yi zurfi a cikin sa, sannan ta baya nuna ka san wannan sai ka karanci wannan. Ka iya karanta nahwu, ka karanta sarfu, ka karanta balaga, ka karanta adab, ka karanta usulul fiqh, mustalahul hadis, al-jarh wa at-ta'dil, ilmul ruwat da sauran kowane abu da za ka karanta. Su makamashi ne na fahimta waɗannan guda hudu. Su kadai ba sa kai ka aljanna. Dan ka gane fa'ili marfu'i ne, mafa'ulun bihi mansuban ne, kadai ba zai ka shiga aljanna ba. Ba za ka iya ansa tambaya ɗaya ba cikin tambayoyin kabari. Har sai in kai amfani da shi wajen fahimtar tauhidi, kai amfani da shi wajen fahimtar Qur'ani, kai amfani da shi wajen fahimtar hadisi. To kaga anan yadda ilmomin suke kenan. Waɗannan ana kiran su ulumul ghaya wal maqasid. Ilimin da dan su ake yin ilimi, kai tsaye suna kulla alaka tsakaninka da Ubangiji, su waɗancan guda hudu. Sai kuma ulumul ala wal wasa'il, ilimin da shi matattakala ne dan zuwa waninsa. Shi kadai ba ilimi bane, sai in ka mai da shi matattakala dan ka je ga waninsa. Shi ne nahwu da sarfu da balaga da adab da sauransu. Ana mai da su matattakala na fahimtar Alkur'ani, matattakala wasila tsani na fahimtar hadisi ko fiqh ko tauhidi. To kaga lokacin da mutum ya san ilimi da waɗannan kima ta su, kuma ya bayar da ilimin, ya bayar wa ilimin lokacinsa, ko shakka babu zai iya bada ka, ilimin zai iya baka kariya daga fadawa cikin ramin halaka, ya zame maka garkuwa. Wani ba zai zo ba ya zarga ma iya ya daka inda ya ga dama cikin ramin bata, cikin wani wato cikin wata bid'a, cikin wata shirka, cikin abin da zai iya kautar da kai, ya nesanta ka daga tafarkin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan su ne asalin ilimi, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ce, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih, mal ilmu nasbaka lil-khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih. Yace ilimi shine Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, sahabbansa sun faɗa ba tare da wani kwana-kwana ba, ba tare da garwaye ƙarya da gaskiya ba, tattaccen ilimi wannan shine. Saboda haka samun ilimi tatacce zai taimaka wa mutum kwarai da gaske. Ina ta maimaitawa ilimi tatacce, in ga dama ka ce masa ilimi mai amfani, kamar yadda wani marubuci cikin salafi ce, al-ilmu nafi' wal amal salih, ilimi mai amfani shi ne zai haifar da aiki na gani, ashe ilimi mara amfani shi kuma zai haifar da aiki da ba na gari ba. Ka iya yin ilimi kuma ka ɗauki shekaru kana ilimi, in baka samu jagoranci mai kyau ba lokacin da kake neman ilimi, malamin ko waninsa ya ɗora ka kan wani tafarki wanda yake mai dogon zango ne, kafin ka je inda shiriya take, ka bata wa kanka lokaci har ka mutu baka je inda shiriya take ba. Sai mutum ya shagaltar da sa'a, ka iya yin ilimi, gurbataccen ilimi ya kasance ya ɗora ka abin da yake ba tafarkin shiriya ba. To kaga annan gurin tun farko sai mutum ya kasance ya bi wa ilimi muhimmanci da mutunci. Wannan ke nuna wajibi ne samun malamai da za su karantar da al'umma wannan, dan su ba su kariya daga fadawa cikin ramin halaka. Waɗannan ilmomi guda hudu a ba su kima su wajen karantarwa, a ba su kima su wajen ilmantar da su da yaƙa su tsakankanin jama'a. Ba wai a makaranta kadai ba, wani ba zai je ajiye ya karatu ba, a makarantu da masallatai, a lokuta da suka dace da mutane su halara, tsakanin maghrib da isha, bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar, kuma a karkasa mutane mataki-mataki gurgurdan su kone iya karatunsu. Akwai karatu na kowa da kowa, wanda galibi yakan ɗauki sifa ta wa'azi wa'azi da ko ba da fa'idojin ilimi wanda mutum zai iya rikewa. Akwai karatu na keɓantattu, wanda ake baiwa waɗanda suke da ido a cikin harkar karatu, wanda za a zurfafa musu, a faɗaɗa ƙirjinsu, a yalwata bayani akan waɗansu mas'aloli na ilimi, don saboda su ma nan gaba su karantar da wani. A taƙaice dai, ƴaƴan uwa, jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutane su ɓata a da da yanzu da lokacin da zai zo nan gaba. Wanda ya ɓata a da, to ya ɓata ne in ma saboda jahilci, in ma saboda abu na biyu wanda zan yi magana a kansa nan gaba. Jahilci na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutum ya halaka, ya lalace. Ubangiji ta'ala ya ce, walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. wannan su daga cikin mutanen Makka ne da suka kafirce a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yake cewa dan siffanta mana mafarar kafircin su, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, inda a ce mun saukar da mala'iku su zo wurin su su gan su mutum da mutum, irin yadda mutum ke ganin mutum mala'iku su sauka a gaban su, wa kallamahumul mauta, inda za a rayar da duk waɗanda suka mutu baya a tarihi su yi musu magana, su zama shaida ga annabi cewa gaskiya ne, alqur'anin da yazo da shi gaskiya ne. Wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan, duk wani abu da ya mutu a dawo da ransa dan a nuna musu wannan izina ce kan yiwuwar tashin kiyama, za ku mutu za a tayar da ku. Allah ce ma kanu li yuminu, ba za su yi imani ba illa an insha Allah sai in Allah ya yarda ma, walakin aktharuhum yajhalun, da yawan su suna jahiltar mai tace gaskiya. Kaga aljahl din shi ya haifa musu da wancan, shi ya haifar da batan mutane da dama a baya a tarihi wanda misalai ba za su kare ba. Abu na biyu daga cikin abin da zai baiwa mutum sabati akan tafarkin shari'a shine ikhlasi tsakaninsa da Ubangiji, tsarkake niyya a cikin dukkan abin da zaka yi da dukkan abin da zaka ce ya kasance ka yi shi don Allah. Kar ka yi abu don ka samu wani matsayi a cikin jama'a, kar ka yi wani abu don ka tara dukiya, kar ka yi wani abu don wani mukami, sannan kar ka yi wani abu don ka ba wani haushi ya ji haushi, sannan kuma kar ka yi don ka burge wani, kai kana yi ne don neman yardan Allah kaɗai. Wani ya ji haushi rashin sa'a aka yi ya ji haushi, amma ba manufarka bane ya ji haushin. Wani ya ji daɗi dace ne aka yi ya ji daɗin, amma kai baka kullo niyya a gida ka zo don shi ya ji daɗin ba. Kada yabo ya ƙara maka himma kushewa kuma ta dakushe ka, ya kasance da yabo da kushe ɗaya ne a wajen mai ikhlasi. Kushen mai kushe baya sa ya fasa abin da yake, yabon mai yabo kuma baya ƙara masa akan abin da ya kulla niyya a kai, baya kallon mai zai samu a duniya yana tunanin mai zai samu a lahira, baya kallon taron mutane da za su yi masa tafi ko su yi kabarbari saboda shi, ya san babu ɗaya daga cikinsu da idan Allah ya karɓi rayuwarsa a yau da la'asar zai tsaya shi zaman kabari na minti biyar don ya ɗauke masa kewa. Wanda ya fi kowa ƙaunarsa shi ne wanda ya fi kowa cewa a gaggauta a kai shi, inda za a yi rashin sa'a ya yi mutuwar dare irin karfe 12 kaga sai da safe za a yi jana'iza. To wanda ya fi kowa ƙaunarsa da sansa ɗin nan da wuya ya iya samun ƙarfin hali ya kwana tare da kai a ɗaki ɗaya bayan ka mutu, dan yanzu ka canja inda sunanka wa da yanzu ka zama gawa, tsoronka yake ji, matarka da ‘ya’yanka tsoronka suke ji, babu wani masoyi wanda zai iya maka komai bayan ka riga ka mutu. To wannan sai ta sa ka kake kyautata da niyya dan ka tsira a cikin kabari, ka zama sa'if fil hayatil barzakhiyya, a rayuwarka ta barzakhu ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama, sannan kuma ka tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama. To wannan ikhlasi ɗaya ne daga cikin abin da in an same shi a cikin aiki kaɗan sai ya yawaita aikin, idan kuma an rasa shi ko mun yawan aiki sai aikin ya zama kaɗan. Don Ubangiji ta'ala na gina sakamako ne akan ikhlasi, kuma dan shi aka halicci mutane kuma da shi aka umarce su, wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ddin, kuna fa dan haka lallai mutum ya zato yana da ikhlasi. Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص تاتتن الديني كيفن تتن الديني وتعينشن ينا تبطواني الله سبحانه وتعالى شيكي ساكمكو أكنسا ده إخلاصي نيو فنجزي تعالى كيباتا كاريا يزاليكا شيطان بذيشن صلاة أكنكما duk irin yadda shedan ya so ya ci nasara akan annabi Yusuf daidai lokacin da yake saurayi yake cikin gafin samartaka, ga mace san kowa kin wanda ya rasa kyakkyawa kuma babbar mace kuma a wuri amintacce wanda ba wanda zai iya leƙawa ya ganshi sai Ubangijinsa, ya keɓanta daga shi sai ita, a ɓoye a suturce ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak, amma yace ma'az Allah إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وبنجد يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو تقرأ إنه من عبادنا المخلصين. محل الشاهد إنه من عبادنا المخلصين لأن القراءتين كالروايتين كراءه إيه ودبي كمر رواية بيتي ليس نفسر عليها واتو رود كان يدي سامو بيفاتا تكين تلقون دما تتنا مسابا باوي دمبا يدشي أوا بني با آية تانون ينا دشي أوا إلن تتن أدن أن ركب شي أوا أتتلرش ولقد همت به وهم بها taso shi ya so ta amma akwai bambanci tsakanin santa da nashi santa a sake yake babu kaidi shi kuma sansa yana da tarniki da dabaibayin ta kawa dai hammat bihi wa hamma biha laula arra abrahan rabbi wato tuna akwai ubangiji tuna sakamakon ubangiji shine yasa ya danne karfin soyayya sa idan ka rabu da abu dan kawai baka san shi akwai lada ka bar giya kawai dan kai baka sha'awar giya ba dan Allah ya ce kar a sha kun baka sha'awa kaga babu lada babu zulubi amma kana sha'awa tsoron Allah ya sa ka bari shine kake da me lada ka rabu da mace dan baka da sha'awa kawai kai sha'awa ce baka da ita ba dan Allah ya ce wala ta karbu zina ba babu lada babu zulubi ka rabu da mace dan baka da mazakuta babu lada babu zulubi ka rabu da mace dan saboda dama kana da wanda ta gamsar da kai dan haka ta kan titi bata maka ku babu lada babu zulubi amma kana da sha'awa rai ya biya amma ka bi karfin zuciyarka to annan ne ake samun daraja anan ake samun falala dan haka galibin malaman tafsiri sukan ce hamma bihi laqad hamma bihi wa hamma biha ita ta so ina ma ya aikata kaza da ita shi kuma ya so ina ma ya dake ta wai kansa ce ya so a dingina soyayya zuwa ga annabi amma almuhaqqiqun daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ku kyale lafazin yadda yake a larabcin sa hamma laqad hamma bihi wa hamma biha amma bambanci shine ita ba ta takawa shi kuma yana da takawa ransa ya so amma takawa ba za ta bari yayi ba ko ba ita kadai ba in za a tsaro 100 irin ta takawarsa ta fi karfin su gaba daya to wannan cikin nan daraja din da daukaka sai kuma Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlisin lallai shi yana cikin bayanmu masu ikhlasi ashe ikhlasin ya taimaka wajen me kaucewa wancan tarko da wancan mace ta tsana masa a wata kira'a innahu min ibadina al-mukhlisin ina cikin bayanmu da muka zabe su muka keɓance su to ai akhlasa summa ukhlis ma'ana sai da ya ikhlasi sannan kuma aka zabe shi ba dan ya ikhlasi ba da ba za a zabe shi ba ke da haka dai kyautata niyya tsakaninmu da ubangijinmu lokacin da muke kowane irin abu da yake da alaka da addinin mu ɗaya ne daga cikin abin da zai ba mu sabati akan gaskiya dan wanda yake da ikhlasi har kullum yana fifita bukatar addini ne sama da bukatar kansa amma wanda baya da ikhlasi ko bukatar kansa yake kallo da riba da zai samu a duniyance sama da amfani da zai samu na lahira to wannan ko shakka babu samun ilimi a matsayin abu na daya samun ikhlasi a matsayin abu na biyu wasilan da cikin wasail na sabat mu koma cikin suratul anfal Allah ya jero wadansu ababai a jere a inda yake magana akan sabati to kuma sabati dukkan sabati ne sabati a gida sabati a filin yaki ayoyin suna magana akan sabati a filin yaki يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون خبير waɗannan ayoyi suna cikin suratul anfal wanda sanin ku ne cewa suratul anfal ta sauka ne dan bayanin yakin Uhud da hukunce-hukunce na ganima da sauransu ubangiji ce zalike sun fiya tan fasu idan kun haɗu da tawaga ko jama'a ta kafare da suke yakar ku fasu ko ku tsaya ku jajirce kada ku tsorata kada ku firgita kar ku gudu fasu ku kafu a inda ku ci kar ku yi gudu irin na mun ji tsoro babu laifi ku yi gudu na dabarin yaki sun fito kun fito sai kuka tura wani adadi su tsokano su, idan suka tsokano su don su gudo, su kuma sai su dauka sun gudo ne, to wannan baya cikin gudu da shari'a ta hana. Ko kuma ka gudu da karamar runduna da aka muku kofar rago don ku je ku haɗu da babbar runduna da take sansani a wani waje su taya ku faɗa, wannan baya cikin irin gudu da shari'a ta hana. Wa man yuwallihim yawma yazun duburahu illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Mutaharrifan li qital bangociya da izulliya wajen yaki, wannan baya cikin gudu da aka yi hana mutum yi. Mutahayyizan ila fi'a, wanda zai je ya haɗu da babbar runduna dan ya tsayar da karamar rundunarsa, wannan baya cikin gudu da aka hana. Da aka dai duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na sabari. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانبتى الله انبتو مي يوا دن يزنتو كل ربوتا اشي كنن انبتا الله دن سواء افجن ياكي هو اشكين جدا دين دي سكين دا ابن زي بيوم سن تابات كما انبتا الله دن باتشي كوي انبتو با سي اكسي دا يوا وانا ينا دي سكين ابن ذكري يفي سيدش قالوا بي إبادو لي أكسي كيني كوي أما باء سواي ديوة سيذكري. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كثيرا ديوة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Zikirin Ubangiji ɗaya ne daga cikin abin da ke baiwa mutum sabaci. To amma sai ya cika sharuɗa kamar haka. Sharadi na farko, ya kasance abin da mutum zai furta da bakinsa a matsayin zikiri, lafazin cigar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cigar ta tabbatacciya daga annabi. Ya koyi da zikiri da wannan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته دكان ذكري ده سكا تبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم تهنيا عند تسيا متن يميت سو سنة أبن سنزو سيسا سنة أبن ده حالي سنسا يلو سسو دسو تونن خوشك بابو أبن ده إكي بقاتك سيغا تبتر تيا ده بايشن النبي كرمتن يكري كيرو وتسيغا فوا كيرو كيرو مسا يسي زي ذكري ديسا نبيو yalzinci kaifiyar da annabi ya ce, domin ko da zikiri ya tabbata daga bakin annabi, to akwai bukatar ka yi shi kai kadai, in yi shi ni kadai, ya yi shi shi kadai. Amma idan muka zo muka taru mu goma ko sha biyar ko ashirin, muna yi da sauti iri daya tare da murya daya da kari daya, mu fara tare mu kare tare, to kaga wannan kaifiyar bata tabbata ba cikin aikin annabi. Saboda hakan sai gurbata waccan sigar, ko da sigar kyakkyawa ce, kaifiyar aiwatarwa. Sannan abu na uku, ya zanto cewa lokacin da bakinka ke furta lafazin, to kuma ya zanto zuciyarka na halarto ma'anar abin da kake faɗa. Kada ya zanto cewa zikiri ne na harshe kadai, zuciya ba ta yi, ba ta taya ka. A'a, dole sai an samu tarayya da muwafa'a بين القلب واللسان. لابد أن تتم المواطأة التامة بين القلب واللسان. فكانوا حرفي لزوشيا حرفينا فرصة لا إله إلا الله باكينا تنوم زوشيانا تنوم ميما أن لا إله إلا الله حرفينا فرصة سبحان الله زوشيانا تنوم ميما أن سبحان الله في كنفي قولي وألا دكا واتوايا دسفا تشر دكا واتكمالا. تو إذا أنسى مذكرية تكوانا, to wannan mutum ya dace da zikiri irin wanda ake bukata. Siga kaifiya almuwafa'a bainal qalbi wal lisan, to wannan zikiri ya zama karbabbe kenan. To ɗaya ne daga cikin abin da zai baiwa mutum sabati. To kun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan al'umma, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lakkana wa al'umma siffofin zikiri daban-daban da sigoginsa daban-daban, tsakanin na safe da na yamma, da na kwanciyar barci da tashi daga barci, da na shiga ko fita sawa'un masallaci ko ko ban daki ko kasuwa, me zaka fada lokacin da zaka shiga zaka fita, waɗannan wurare duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane. kai hatta me zaka fada idan ka farka da daddare kafin ka saki komawa barci? Duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mutane, me zaka fada lokacin da zaka hau abin hawa da bayan ka hau, me zaka fada lokacin da zaka yi bulaguro ka bar gari, me zaka fada idan ka dawo daga tafiya? Duk manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mutane, me zaka fada lokacin da kaga hadiri ya taso, iska ta taso, guguwa ta taso? Duk annabi ya koyar da al'umma wannan. To waɗannan dukkan su suna daga cikin wasailul sabat. Raya harshenka da wannan, raya zuciyarka da wannan, ɗaya ne daga cikin abin da zai baka tabbatuwa akan tafarkin gaskiya. Dan koya zai ɗauki mintuna naka, kaso na waɗansu lokuta naka cikin awa 24 da kake da shi a yini, wanda wato kenan bai barka haka kawai sakaka, baka da abin yi ba, balan sadaka fata cikin waɗansu ayyuka na safo. Ka riga ka yi programming ɗin kanka, ka tsara kanka a lokuta kowane lokaci mai kamata kai. Wazkurullaha kaseera la'allakum tuflihun. Sannan abu na gaba da aya ta faɗa, wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa ati'u Allaha wa rasulahu, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rukun da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ɗaya ne daga cikin abin da zai baka tsira a cikin kowane kangi ka samu kanka. Domin duk wanda zai ce maka kaza, yi kaza, bar kaza, abu kaza ya faru, kai kana son kafin wannan abin ka karɓe shi, in na yi ne ka yi, in na bari ne ka bari, kana buƙatar ya kafa ma hujja da Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Baka kallon shi a matsayin shi na shi ne wani, kakan kalli me yake faɗa a matsayin da abin da yake faɗa. Kana kokarin abin da zai ja ka akai ya kasance tafarkin gaskiya ne. Duk irin yadda ka dade kana yin abu ko ana yin a gidanku, idan ka farga kuma wannan abin ya sabawa Allah, ya sabawa manzon Allah, to kuma baka wata wajen barin wannan abu. Mai da'a ga Allah, mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya hada wani wanda ba Allah ko manzon Allah ba daidai da Allah a matsayin abun bi. Ko da shugabanni da aka ce a bi su, da malamai da aka ce a bi su, da iyaye da aka ce a bi su, sharadin bin su shine in abin da suka ce ayi ya dace da wanda Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Domin ayat da ta magana ulul amri da wanda ta magana iyaye duk ta faɗa haka. Ulul amri da Ubangiji ta Allah ce, ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum. Ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah, kuma ku yi da'a ga ma'abuta lamarin cikin ku, majibanta lamarin ku. Malamai suke sabani su wani ne ulul amri? Waɗansu malaman tafsiri suka ce al ulama su ne ulul amri, waɗansu suka ce a'a al umara su ne ulul amri. Ulul amri dai majibanta lamari, sawa'un mun ce malamai ko kuma mun ce sarakuna. Al umara waɗanda su ne suke gudanar da lamuranku na rayuwarku, to aka ce a bi su. Amma bin nasu sai aka bambance shi a cikin ayar. Wajen bin Allah da bin manzon Allah sai aka kawo kalmar ati'u, ati'u Allah wa ati'u rasul. Wajen ulul amri ba a kawo kalmar ati'u ba, sai aka ce wa ulul amri, ya zanto afafi ne. Sannan da aka yi gaba a cikin ayar sai aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. In kun yi jayayya, kun yi kikaka cikin wani abu, kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa, kuma ba a ce ba kuma ulul amri. An ambaci Allah da manzansa su biyu, amma an ambaci ulul amri su ɗaya. Sannan wajen bin Allah da manzansa an kawo kalmar ati'u da take fa'idantar da za'a. Wajen bin ulul amri sai aka ce wa ulul amri, ya zanto ma'tufun ala wa ati'ur rasul. Malamai suka ce hikimar da suke cikin wannan shine saboda fa'atun Allah wa fa'atun rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'atun mutlaka bi gari kai. Da'a da ake wa Allah da wanda ake wa manzon Allah ana yi ne kai tsaye cikin abin da ya dadi ko bai dadi ba, cikin abin da ka fahimta ko baka fahimta ba, cikin abin da mutan gari suka ji dadi ko ba su dadi ba. Dole a bi Allah, abin manzon Allah, kowa ne yana so, kowa ne baya so. Cewa ya so wani abu ne daban, bai so ba wani abu ne daban, shi ta shafa da bai so ba, ba a ce mutlaka. Amma da'a da ake wa ulul amri kuma ba'a ce muqayyada, ma'ana da'a ce muqayyada sai in ulul amri din abin da suka faɗa ya zanto bai saɓawa Allah ba, bai saɓawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura sahabbanta wata tafiya, ya nada musu wani shugaba. A cikin tafiya sai suka fusatar da shugaban nasu, sai ya hura wuta, sai ya ce ku shiga ciki, ba ni ne shugaban ku da aka ce ku yi mun da'a, suka ce eh kai ne manzo Allah ya nada ka kuma mu yi ka dace ku shiga ciki. Za su yi sai suka yi shawara, ka ce a wai me yasa ba muka yi imani da manzo Allah ba dan mu kauce wuta ba, da kuma ba imani da manzo Allah dan mu kauce wuta ko mu zo mu shige ta, ka ce ba za mu shiga ba. Daga baya kuma ya huce, kuma aka ci gaba da zaman lafiya har aka dawo daga wajen tafiya. Da suka zo Madina sai suka bayar annabi labarin abin da ya faru, sai manzo Allah ya ce da sun shiga cikin wutar nan da ba za su fita ba. Innama ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da daidai. A ce ulul amr za a yi musu da'a cikin abin da ya dace da daidai. Kaga a ce kenan wato da'ar Allah, da'ar manzo Allah ya ce a kan gaba. Iyaye kuma da aka ce a bisu, wasaina al-insanu bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amayn an ishkur li walidayka ilayhi al-masir jalla wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Suma aka ce in sun umarce ka daka hada Allah da wani, ka saba wa Allah, fala tuti'huma, kar ka bi su. A ce kaga suma da'a su ba a sake take babu kaidi ba, kamar da ulul amr suma da'a su ba a sake take babu kaidi ba, amma da'ar Allah da da'ar manzon Allah wannan a sake take babu kaidi. A koyaushe fi kulli zamanin mu fi kulli makan, a kowane wuri a kowane zamani. To da haka kenan, da'a ga Allah ya ƴan uwa lalle ɗaya ne daga cikin abin da zai kautar da mutum daga fada wato daga ramin halaka, ya dora shi akan daidai. Wa sai wallahi wa rasuluhu, sai ubangiji kuma yace wala tanazahu, wato kada ku yi jayayya ko kar ku rika musu. At-tanazu jayayya, wani lokacin akan ce masa al-jidal ko al-mujadala. Tanazu din shine ka sai in ce ta yadda abin zai bayu zuwa ga mu rabu gida biyu, ko mu rabu gida uku, ko mu rabu gida hudu. Allah ya ce kar ku yi wannan. Wala tanaza'u fatafsiru, kada ku yi jayayya dan sai ku kariye, sai ku yi rauni. Wattan habari hukum, karfin ku ya tafi, ya zanto ba ku da karfi, ba ku da farji. To jayayya ya ƴan uwa iri biyu ce. Akwai jayayya da za ka yi da ni ko in yi da kai, da nafi in tora ka akan daidai, sai da inda za ka fahimci daidai daga bakina za ka bi, in ni na fahimci daidai daga bakinka zan bi. Ni da kai muna yi bisa ga cewa kowa yana neman gaskiya, lalibe ke cikin duhu, amma da zaran an haska masa ita ya ganta zai yi. Irin wannan jayayyar ba a hana yin ta cikin addini, ko da sahabbai ma sun yi da juna akan ire-iren wannan jayayyar. Kun san abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi Abbas da wane ne lokacin da suka yi rikici a kan shin wanda ya je aikin hajji da ihrami a jikinsa zai iya yin wanka ko ba zai wanka ba, zai wanke kansa ya tuɗa kan ko ba zai tuɗa ba. Suka yi jayayya, ƙarshe suka koma wajen Abu Ayyub Al-Ansari ya rabe musu gardama. Hadisin na cikin Bukhari. Kaga ai jayayya ce suka yi, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, amma kowa na neman ina daidai suke. Kuma da suka je daidaitun ta bayyana, kowa ya sallama. Har shi wanda ya jayayya da Abdullahi da Abu Ayyub, to miswar yake cewa daga yau ba zan ƙara musu da kai ba, na riga na san kai kogin ilimi ne yadda ake faɗa din. To kaga kenan ya halatta a yi jayayya da nufin bayyanar da gaskiya. To amma jayayya irin wanda musulunci ya haramta, ita ce jayayyar da ba a nufin bayyanar da gaskiya. Kowa na son sai ya yi kai game da danuwansa, ni kawai manufata ya zan yi in kayar da kai, kama manufarka ya za ka kayar da ni. Irin wannan jayayyar ba ta da amfani. Irin ta ce kuma take haifar da gaba a tsakankanin al'umma. Irin take sa mutane su rabu gida biyu ko gida uku. Sannan akwai jayayya kan harkar addini, akwai jayayya kan waɗansu harkoki na duniya. Dukkan wanda yake da tunani da hangen nesa mai zurfi ba a rikici da shi akan harka ta duniya sai kan harka ta addini. harka ta duniya kamar an sa ni ne shugaba, ko ni ne sakatare, ko ni ne ma'aji. Sai wani lokaci ya aka zo aka ce ana ganin ban cancanta ba, ko ana ganin kasawa ta, ko wani laifi na za a cire ni. Wannan harka ce ta addini ko kuma harka ce ta duniya? Ta fi gama da harkar duniya, ko da kuwa cikin kungiyar ta addini. Lokacin da aka zo rikici shi kenan sai hakura, dan in tsare haduwar kan al'ummar musulmai. An ce dole in tafi, shi kenan sai in yi hakuri in bayar. Dan dai a zauna lafiya, kamar ɗaya daga cikin jikokin annabi da ya ga rikici ya rikici sai ya hakuri, barwa ba awai, ya ce su yi shugaban dan a yi mai, a zauna lafiya a tsare jinin al'ummar musulmi. Ba zai tsaya yana rigima a kan cewa wato ainihin sai ya rike shugabancin ba, dan saboda hakan zai bayu zuwa ga al'umma ta rubi gidaje. Saboda duk yadda kake ganin wani arene matukar ya fito an ji shi, to ko yaya idan ku tana ta taso ku kawai wadansu za su goyi bayan sa, ba dan suna son shi ba sai dan kai suke so su kawo wacika shi din, ba san shi suke ba, amma sun yadda a wannan lokacin tunda ya daga tutar ya karka su bi shi a tafi akan haka. To kaga wannan yana haifar da rigima tsakanin al'ummar musulmi. To duk lokacin da za a yi rigima da ni akan harka ta duniya, to ya kasance na hakuri na dai. Duk lokacin da za a yi rigima da ni akan ni ne ladan ko wani ne ladan, na hakuri in dai. Duk lokacin da za a yi hakuri da ni akan ni ne liman ko ni ne mamu, in hakuri in dai. Duk lokacin da za a yi rigima da ni, a'a ni ne shugaba ko sakatare ko ma'aji, a'a ba ni ba ne ba, in hakuri in dai. Matukar janyewa ta za ta taimaka wajen haduwar kan al'ummar musulmi su tafi tare. Kuma lokacin da rajin yi ba daidai bane lokacin da rajin yi kuma in fita, dan idan na haka ba ta canja zani ba, ke ni na hakura na bar masa shugabancin, amma kuma na koma gefe babu ruwa na da shi, ba ni ba shi, yanzu kowa ya san shi daban ni daban, ban warware matsala ba. Abinda zai taimaka wajen warware matsala, kar a ganna a gefen da ba ni ba shi, waɗansu ayyukan alkhairi suna haɗa mu ni da shi, ko ni in kira shi ko shi ya kira ni, ko a masallacina ko a masallacinsa. Wani abin farin ciki ya same shi in je mishi, nawa ya same ni ya zo mun. Wani abin ta kai shi da bakin ciki ya same ni ya zo mun, in na ya same shi nima in je masa. A nan za mu baiwa waɗanda suke tare da mun hoton muna tare da juna, ko da kuwa wato ba cikin wata tafiya iri da muke ciki ba, amma ta yadda zan rabu da shi ba ni babu shi, fata nake sharri ya same shi, yana mun fatan sharri ya same ni, ko shakka babu wannan wato ramin halaka ne mai girman gaske, Allah ya kare mu. Kuma shi da abin da zai haifar da wannan abin da Ubangiji Ta'ala ya ambata, wala tanazu fatafsin, in kun yi irin wannan tanazun za ku karye, wata zahabari kun kuma karfin ku zai kurjinin ku zai. Da haka lalle a iya samun fahimtar juna tsakanin ni da kai ko tsakanin ni da shi, har ma kar mu mayar da fahimtar junan mu ya zanto sanadi na yaƙar juna, sanadi na fito na fito da juna, sanadi na cin mutuncin juna. Ko da ce dan ya tsora ni wata rana na je na faɗa abin da bai dace ba, to ya kamata a samu annasiful mansukh tsakanin abin da na je da abin da zan yi yau, tsakanin abin da na yi yau da wanda zan yi gobe. Kullum in yi kokarin ya zan in dawo kan daidai, kar in ce tunda na faɗi kaza kuma kafir ya ajiye, to bai kamata in janye ba, sai dai in mutu akan wannan kaza din. Na faɗi kaza kuma tarihi ya haddace a wuri kaza na faɗi kaza, kuma yanzu na gano ga daidai ga shari'a, kuma in ce a'a idan na haka ai na zan yi magana ta na warware kaina. To wannan shaitan ne yake yaudaran mutum ya hana shi bin gaskiya, ya hana shi wato ainihin bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ƴan uwa, wato tanazu'i dai ba ya da amfani, sai in ya zanto an za a kiyaye sharadda. Haka kuma jidali ba ya da amfani, ja'iza je in ce ka je ka yi ta faɗa, ni in je in yi ta faɗa, yau in yi maka raddi gobe ka yi min raddi, ba ya da amfani. Wato an tambayi wani magabaci cewa in yi jidali tsakanina da wanda ya saba min, sai ce a'a koyar da sunna. Sai ce yo ai shi yana jidali da ni, sai ka koyar da sunna, in kana koyar da sunna din za a fahimci gaskiya ko mun dadewar lokaci. Amma in ka tsaya jidali sai wani ya kawo maka karamin abu ku yi ta musu, yau ka ce gobe ya ce, jibi ka ce jibi ya ce, ku yi ta yawo kuna zagaye round about guda daya, kun fita daga kofar doka kuna ta round about, ko ba ku ba hanyar Jozuba, ko ba ku ba hanyar Sudan wada, kun tafi Kano ba, ko ba ku da wata ingari ba, kuna ta zagayawa wuri daya. To amma idan kana koyar da sunna shikenan ka riga ka huta. Haka ɗaya daga cikin magabata ya faɗa, a takaice dai wala tanazuhu fatafshalu wa tazhabu rihukum. Allah ya ce wasbiru, hakuri dai ne daga cikin abin da zai bayawa mutum tabbata akan gaskiya. Inna Allah ma'as sabirin, Allah na tare da masu hakuri. Hakuri duk irin yadda kake rike da gaskiya, karka dauka cewa tunda na rike gaskiya wannan na rike Allah ba zai jarrabe ni ba. Rike gaskiyar shi ne ma zai sa Allah ya jarrabe ka. Dan manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sai ya ce ashadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fa al-amsal, wato waɗanda Allah ya fi tsananin jarraba su sune annabawa, sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu, sannan masu kokarin kwatanta hanya irin tasu. Wa innama yubtala al-mar'u ala qadri dinihi, ana jarrabar mutum ne gurgurdan riƙon sa da addini. Idan addinin sa da ƙarfi sai jarraba shi zan so mai ƙarfi, idan addinin sa lakwalakwa ne kuma sai a jarrabe shi jarraba karama. A ce wannan abin da ke nuna wa dole sai mutum yayi haƙuri. Haƙuri ke ba mutum jagoranci a cikin jama'a ba tare da sai an zo an yi maka mubaya'a a ranar kaza ga watan kaza ba. Wani lokaci da ya wuce can a baya ana tattaunawa bayan da tsohuwar marigayi Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi Allah jidansa da gafara akan wane ne za a sa ya gaje shi, marigayi Sheikh Lalla Abubakar, marigayi Hadru Binji, marigayi wane ne, ana ta zana mutane ana tsarki. Sheikh Umar Fallata Allah jidansa da gafara tsohon malami ne, ya rasu shekara kaza da suka mutu da suka wuce kai, yana zaune da karantarwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ke cewa ina mamakin kuce ta rigima wa zai gaji shi, wa zai gaji shi, shi da waye nada shi, kuna da rana ta tarihi da aka nada shi. Yace ba halayya sa ba ta bashi wannan, to kowa sai tsaya halayya sa ta yi mai ta bashi. Wato magana ce ta hikima ta dattijantaka ta malanta. Daga nan yayi ta magana lokacin muna tare da yan uwa da dama, yayi ta magana maganganu masu yawa waɗanda ba za su haddatu ba a halayya. Mahallu shahid da yayin kuwa haƙuri na ɗaya daga cikin abin da ke ba mutum jagoranci a cikin al'umma, ko da mai karancin shekaru ne, ko da saurayi ne, ko da wane ne, kaga Ubangiji Ta'ala idan ya baka haƙuri ya baka ɗaya daga cikin ababen da ake bukata. Wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Wato mun sanya su jagorori waɗanda suke shiryar da mutane da umarninmu. Lamma sabaru, yayin da suka yi haƙuri, ba dan sun yi haƙurin ba da ba a sa su zanto jagorori a cikin al'ummarsu ba. Da haka haƙuri yana da amfani a cikin rayuwar mutum, tsakaninka da 'yan uwanka, tsakaninka da masu da'awa 'yan uwanka, tsakaninka da waɗanda kuke ayyukan musulunci tare. Duk wanda ba da haƙuri ba zai iya yin aiki tare da jama'a ba. Kuma ka gane wani lokaci za ka ga cewa shaitan zai zo ce ai dan kai haƙuri to an raina kake, to dan kar a raina ka bari ka yi masifa, to shaitan ya ci galaba a kanka. Wani lokaci kuma shaitan zai zo ya ce maka ai dan kana son zaman lafiya ka rabu da kowa ka koma gefe kai kadai, to nan gurin ma shaitan idan ya haka wani lokaci yakan ci galaba a kanka. Abinda yawanci yan uwa ba sa ganewa shi ne bambanci tsakanin aikin wannan masallacin a matsayinsa na masallaci da kuma aikin gidana. Gidana gidana ne, wannan masallacin fa nawa ne, namu ne, wancan nawa ne, wannan namu ne. To a cikin namu din nan fa ba da wani adadi da nace banda wani, ko ba haka ba? To namu ne, to tunda ko namu ne a ce ba lalle bane duk abin da zan faɗa shi za a yi aiki da shi. Anan yadda nake da yancin faɗa, wani ma na da yancin faɗa, wani ma na da yancin faɗa, ba lalle bane kuma sai nawan za a karɓa, ai ya karɓan na, ai ya karɓan na wani, ai ya karɓan na wani. Amma a gidana ni ne nake da yancin faɗa. Idan yau na ce zan cire kofar daga yamma ta koma gabas ba wanda zai ce dan me, sai dai in ya zo ya ga ina, in ya ga dama ya taya ni, in bai ga dama ba ya mun sannu, in bai ga dama ma ko sannun ba zai ba ya wuce abinsa. Amma babu yanda za a yau haka kawai in zo in ce a toshe wannan kofar ta masallaci ba tare da na faɗa muku ba, ko wani ce a toshe wannan, ko wani ce a ƙara ɗaya a nan, ba zai yi ba dan aiki ne namu. To wannan shi ne ayyukan musulunci, a haka ya kamata mu rinka fahimta su, ayyuka ne namu. To tunda ayyuka ne namu, Allah kuma ya ce wa amruhum shura bainakum, sai mun tattauna a tsakankaninmu, kuma fa in muka tattauna za a kawo shawara daban-daban, kuma a cikin ɗaya ne za a iya ɗauka, ba yanda za a iya ɗaukan duka. To wanda za a ɗauka ita ce wanda ake ganin mafi maslaha, kila ta wace kila ba ta wace, karin ce tunda ba dauki ta ba yau an saki zuwa wata rana an yi mutun na ba da tawara ba dauka ba an fi dawo wata rana na uku ba dauka ba sai to ni babu ruwana abun ba in ka je wajen ba a dauka shawaran ka ko dan suke buntattun mutane su ake dauka shawaran su sai ke dan yi fitowa mutun tunan gurin ko kuma a ni an bata mun rai dole ne ya bata maka rai abin da kawai za ka yi shine sai kai hakuri domin san gidan da yake naka ne na kai kadai a can suke ana bata maka rai kullum kuma kana hakura sai nan naku na ku duka kace ko ba za a bata maka rai ba ko kuma an bata maka rai ba za ka hakura ba a san gida akwai matarka kai ka biya su daki ka auro ta kake ce da ita kake mata komai da koyo kuma ta bata maka rai kuma kai hakuri ka zauna da ita a nan ba wanda ka auro ba wanda ka haifa haka kaga kowa to kuma su kuma su ba ta mallaka ce ba za ka hakuri ba a ta kai hakuri anan ba za ka yi ba kaga ba zai yiwu ba to idan muka gane ayyukan musulunci da irin wannan fadin muka fahimci su a irin wannan sikelin da mizani sai su ba mu damar yi wa juna guzuri mu ya zanto kowane ɗaya daga cikin mu yana da guzuri na hakuri hakuri kashi uku ne hakuri akan bin Allah hakuri akan barin sako hakuri akan al-maqadir abinda Allah ya jarraba mutum da shi hakuri kan bin Allah galibin abinda Allah ya ce kai irin wanda zuciya ba ta so ne to amma sai ka lallashi zuciyarka dan ta yi hakuri wajen barin sako galibin abinda Allah ya haramta abinda zuciya take so ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis shahawat an cika aljanna da ababen ki ababen da ke kai mutum aljanna irin wanda dan adam baya so ne kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhun lakum wa ta'an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ta'an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga a cikin yaki akwai kashe kudi kuma akwai hasarar rai to wannan ku dan adam baya so to kuma wanda yake kai mutum aljanna aljanna an cika ta da dangin abinda mutum baya so ma'ana kafin ka shiga sai ka yi waɗancan ababen wuta an cika ta da ababen sha'awa abin nufi ababen morewa to kuma irinsu dai galibi suke kai mutum wuta to sai ka haƙura ka lallashi zuciyarka ta yi wancan abin da ba ta so sai ka haƙura ka ba zuciyarka haƙuri ta haƙura da wancan abin da take so wannan ya zama as-sabru ala ta'a wannan as-sabru ala al-ma'siya daga nan sai as-sabru ala maqadirillahi ta'ala haƙuri kan abin da Allah ke jarrabar mutum da shi na matsaloli na rayuwa dukkan su waɗannan sunan su hakuri da aka ce wasbiru ya shafe su sai kuma Allah ce inna Allaha ma'a as-sabirin Allah na tare da masu hakuri tarayya ta ubangiji iri biyu ce akwai ma'iyya khassa akwai ma'iyya amma ma'iyya amma Allah na tare da kowace halitta da ilimin sa da jin sa da ganin sa da ikon sa da kudurar sa yana tare da kowace halitta yana ganin kowa yana jin kowa ya san abinda kowa ke ciki yana da iko akan kowa inna Allaha ala kulli shay'in qadir ya rinjaye kowa wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wannan ma'iyya amma kenan yana tare da mummuna yana tare da kafirai yana tare da yahudun nasara ta hanyar ilimin sa da jin sa da ganin sa ta hanyar kudurar sa akan kowa da ikon sa akan kowa to akwai kuma ma'iyya khassa tarayya ke bantatta shine yana tare da mummunai binasrihi wa ta'idihi wa tawfiqihi yana tare da mummunai wajen taimakon su wa la yansuranna Allahu man yansuru in tansurullahi yansurkum yana tare da su wajen karfafa su wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi zalika al'ibrata li ulil absar yana tare da su subhanahu wa ta'ala wajen yi musu tawfiqi da dakatar da su idan to duk abin da za su yi ya zama na daidai to irin wannan tarayyar ita ake nufi cewa inna Allaha ma'a as-sabirin doriya akan waccan ta ilimi da ji da gani bayan ya yi tarayya da mummunai akan jinsa da ganinsa da komai to kuma ya yi tarayya da su wajen taimakon su daga mankatar a gare su inna Allaha ma'a as-sabirin sai Allah ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas tawadhu ke kar ku fita lokacin da za ku fita yaki kal ladina kharaju min diyarihim bataran kamar wanda suka fito daga cikin gidajen su suna masu jiji da kai da girman kai kar ku yi haka mummune ba ya girman kai ko Allah ya jifita ta akan mutanen sa da kudi ko da sarauta ko da ilimi ko da karbuwa da kanin jama'a kar kai da wannan yasa kai girman kai don shaidan na iya biyo ma ta nan gurin kai girman kai sai mutum ya zame daga tafarkin gaskiya ana san mutun yadan to mai tawadu da kaskantar da kai mazalati inna allaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad ubangiji yayi mun wahayi ku zama masu tawadu da kaskantar da kai abinda a harshen zamani suke cewa nisyan az-zat mantawa da kanka kai waye lokacin da ka shigo cikin taro karka tuno kai ne wani manta karka tunanin ni waye ne sai wannan ya baka damar ka dace kanka ba komai ba hatta la yafkhara adna la ahad har yanzu to ba wanda yawa kowa fariya da al-fakhri ba wanda ya zalunci kowa to wannan dai ne daga cikin